sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin VOA na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan fargaba yadda mutane ke sako-sako da matakan kare kai daga cutar coronavirus. Shin wane tasirin mutane kan iyakar Najeriya da Nijar ke gani ne bayan buɗe iyakar Najeriya? Muna da rahoto. A Bauchi an wayar da kan jama'a kan amfanin kafa kungiyoyi don gajiyar hukumar inshora ta lafiya. Muna da shiri akan yanayi da muhalli da sharhi kan jaridu daga kasar Kamaru. Za mu kammala da sharhin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sir Filhashin Gumel. A jajiberin bikin rantsar da su, zababban shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun girmama rayukan Amurka 400 da suka mutu sanadiyar coronavirus a Washington DC. Kafin mu mummuri, dole mu tuna wani sa'in tunawar da zafi, amma ta haka muke murmurewa. A cewar Biden, yayin da yake magana a haraba wajen tunawa da Lincoln da La'asar, yayin da aka haskaka fitilu 400 a wajen wani ruwa, wurin tunawa da marigayen yana nan a ƙarshen wurin shakatawa na ƙasa daga ginin majalisa inda za a rantsar da Biden da Harris yau Laraba. Yana da muhimmanci a yi hakan a matsayinmu na ƙasa, shi yasa muke nan a yau. Daga fitowar rana har zuwa faduwarta, bari mu haskaka fitilu a cikin duhu a bakin ruwa don tunawa da duk waɗanda muka rasa rayukansu, a cewar shi. Taron shi ne farkon bayyana Biden da Harris a cikin Washington DC gabanin rantsar da su. Tun da rana, Biden ya yi magana da magoya bayansa a jiharsa ta Delaware, inda akasarin kamfen ɗinsa da aikin miƙa mulki ya gudana kafin ya hau jirgi zuwa nan babban birnin ƙasar. A cikin wani hoton bidiyo na bankwana da aka fitar a ranarsa ta ƙarshe a ofis, shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya yi addu'o'i da fatan alheri ga wanda zai gaje shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden, amma ba tare da ya ambaci sunansa ba. A wannan makon, za mu kaddamar da sabuwar gwamnati tare da yi mata addu'ar samun nasarar kare lafiyar Amurka da ci gaba, a cewar Trump cikin bidiyon da aka sanya a yanar gizo sa'o'i 20 kafin karewar shugabancinsa. Muna kuma miƙa saƙon fatan alheri, kuma muna son su samu sa'a, kalma mai matuƙar muhimmanci. A cikin kusan mintuna 20 na bayanan da aka ɗauka ranar Litinin, Trump ya karɓi yabon ƙirƙirar tattalin arziki mafi girma a tarihin duniya, ya kuma ce yana matuƙa alfahari da kasancewar shugaban ƙasa na farko cikin shekaru da dama wanda bai fara wani sabon yaƙi ba. Yayin da Fadar White House ta fitar da bidiyon ta kafar YouTube, wani jirgi mai zaman kansa ɗauke da zaɓaɓɓen shugaba Biden ya sauka a sansanin sojin saman Joint Base Andrews da ke Maryland, inda za a sallami Trump tare da bikin ƙarshe da safiyar yau. Daga nan shugaban zai shiga jirgin saman shugaban ƙasa a karo na ƙarshe zuwa jihar Florida. Trump, wanda zai saba da al'ada wajen ƙauracewa bikin rantsar da Biden, wanda ya lashe ƙuri'un jama'a da na zaben watan Nuwamba da ya gabata, Trump ya yi zargin bayyana zaben a matsayin yaudara kuma bai taya Biden murna ba. Jiya Talata, shugaban majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa shugaba mai barin gado Donald Trump ya tanzara dabban magoya bayansa don kutsa kai cikin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu a kokarin hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya kayar da shi Trump a zaben watan Nuwamba. An cika gungun mutane da ƙarya cewa an cuci Trump daga sake zabansa, a cewar McConnell ga majalisar dattijai kwana guda gabanin rantsar da Biden akan matakalan majalisa a matsayin shugaban kasar na 46. Shugaban kasar da sauran mutane masu ƙarfi ne suka ziga su, in ji McConnell a cikin wata tsawatarwa da ba a saba gani ba kan Trump ga wani ɗan jam'iyyarsa ta Republican da ya bar ofis a yau Laraba bayan wa'adi guda na shekaru hudu. McConnell ya ce masu tazomar waɗanda suka afka mahukunta da kuma shiga ginin majalisa bayan da Trump ya buƙace su a wajen wani gangami domin su tunkari 'yan majalisar game da sakamakon zaben sun yi ƙoƙarin amfani da tsoratarwa da tashin hankali, amma ya ce 'yan majalisar sun ƙi ba su ƙarfin al'amuranmu ko da na rana ɗaya. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin sa'o'in ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump, jiya Talata Amurka ta bayyana manufofin gwamnatin ƙasar China da ke auna 'yan ƙabilar Uyghur musulmai da sauran 'yan tsiraru a yankin Xinjiang da ke arewa maso yammacin ƙasar a matsayin kisan ƙare dangi. Bayan bincike na sosai game da hujjojin da ke akwai, na tabbatar da cewa Jamhuriyar Jama'ar China PRC a ƙarƙashin shugabancin ikon CCP jam'iyyar kwaminisanci ta China ta aikata kisan ƙare dangi kan mafi yawan musulmin Uyghur da sauran ƙabilu da mabiya addinai marasa rinjaye da wasu ƙungiyoyi a Xinjiang. Abinda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Talata kenan. Zaɓen shugaban ƙasar mai jiran gado Joe Biden ya zaɓi Anthony Blinken a matsayin sakataren harkokin waje, wanda ya ce ya yarda da ƙudurin Pompeo na cewa CCP ta tsunduma cikin kisan ƙare dangi game da musulmin Uyghur. Amurka ta kwaye shekaru tana suka tsare-tsare da ƙudurin ilimin China a Xinjiang, amma ta daina bayyana manufofin a matsayin kisan ƙare dangi. Gwamnatin Biden mai zuwa za ta yi aiki don dakatar da kuɗaɗen da za a ci gaba da gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, a cewar mai magana da yawun sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas, wanda ya faɗa a sanatocin jiya Talata cewa dokar Amurka za ta nuna ko mutanen da suka shigo za ta ba su damar izinin zama a Amurka.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. An gano cewar mutane sun fara sako-sako da ɗaukar matakan kariya daga cutar coronavirus. Wannan ya zama abin damuwa don yadda Najeriya da sauran ƙasashe ke fuskantar zagaye na biyu na annobar. Ga rahoton wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto.
Wannan ne watakila ya samu himman mutane ke ta yin kiraye-kiraye ga al'umma na ɗaukar matakan kare kai. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Muhammadu Sa'ad Abubakar yana cikin waɗanda ke yin wannan kira.
Mu san cewa wannan coronavirus gaskiya ce, kada kowa ce babu ta, kuma wani ne ya kawo ta, Allah ne ya kawo ta kuma ya sa wani ya zama sanadi. Muna ganin a duniya inda ake da miliyoyi ana mutuwa kullun 5,000-10,000.
Wata ziyara da na kai a ma'aikatun gwamnatin jihar Sokoto na tarar da mafi yawan matakan da aka ɗauka tun waɗanda aka ɗauka ne a zagayen farko na wannan cutar, kamar wuraren da ake wanke hannuwa waɗanda mafi yawancin su ba su aiki, kuma wasu ma'aikatan ba su damu da sanya takunkumi ba.
Sunana Mallam Ali tasha kuka. Ban mu ga takunkumin ga wurin ba. Can baya da abin ɗan tsauri mutane sun yi sa, to yanzu kaga akwai yanayin na tattalin arziki.
Amma face mask ɗin ba wani tsara gare shi ba, akwai na naira 100 wanda zaka sai kuma ka cire ka wanke ka koma sa abin ka, ba ka ganin kare lafiyar ka yi maka ka jira sai gwamnati ta baka.
Gaskiya haka nan na, to amma ai mun san an yi magana cewa an tarade su, amma ba mu gane su ba.
Eh, to mun shigo ne saboda rashin tanada tega ma'aikatan ne kawai, dai an lakabana na da sunan cewa a tanadi a mutane su tuwa kan su tanadi.
Na ga an aje abubuwan da aka amfani da su a wanke hannu in an shigo. Kun kuna kula da yi kayan ku shigo?
Eh, to ana yi wani lokaci, amma dai ba ku wani lokaci ba don kayan ma ba aiki suke yadda ya kamata ba.
To kome shugaban kwamitin yaƙi da cutar ta corona kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Muhammadu Al-Innami zai ce akan wannan batun.
Hali ne na ɗan adam, idan ya ga kamar abu bai kagare shi ba, to ba zai ɗauki matakin da ya dace ba. Harkar face mask musamman ga ma'aikata tun kashiri na farko mun riga mun tanadi wannan face mask in su ma waɗannan kayan da yake muna aiki tare da hukumar ruwasa, mun riga mun shaida musu suna nan suna dudduba domin su ga cewa wannan abun an gyaggyara waɗanda suka lalace.
Asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto tana ɗaya daga cikin wuraren da ake kwantar da masu wannan cutar. Mataimakin shugaban asibitin Dr. Nasir Muhammad ya tabbatar da adadin kamuwa da wannan cutar yana karuwa a wannan karo na biyu, sai dai babban kalubale da ake fuskanta a cewarsa ita ce karamcin iskan oxygen wanda muhimmi ne wajen kula da masu wannan cutar.
Shi oxygen mun yi sa'ar muna da inzuma da ke yin oxygen na cikin asibiti ko da wannan matsalan ta zo specialist hospital nan cikin Sokoto da dai musu ke tsaya medical center ta birnin Kebbi wurin musu ke tsaya amma zuwa wannan covid musamman wannan yaduwa ta gidan nan bukatar oxygen nan gaskiya ya karu
wata matsala ita ce yadda mutane ke kin bin doka suna shiga ɗakin da ke kwantar da masu wannan cutar ba tare da dokan matakan kare kai ba da kamuwa da ita abinda kuwa kan iya kawo kamuwa da ita cikin sauki da kuma hanzari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Tuni lamuran cinikayya sun fara kankama a sakamakon buɗe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Al'ummar kan iyaka na garin Magarya sun bayyana yanda wannan lamarin ya shafi rayuwarsu. Ga tamar abari daga damagaran da rahoto.
Yanzu haka buɗe bodar da hukumomin na Najeriya suka yi a kwanan nan. Ya dawo da farin ciki ga al'ummar. Musa Haru magajin gari ne na gundumar Magarya mai iyaka da ƙasar ta Najeriya.
Dan lokacin da aka rufe wannan iyakan wajen wata 16 mu kama a shaƙi muke. Dukka tattalin arzikin namu yayi ƙasa abubuwan da yake shiga ya huta. Bamma samu shi. Misali lokacin kusan sallar lahiya da akwai ƴan Najeriya da suke zuwa nan su sai raguna. Kenan abinda akwai alheri da yawa. Amma wannan shekarar da ta wuce ko shekara biyu bisabilillahi ƴan Najeriya ba sa zawa. Mahiya watakila sai ma su watakila za su dauko nasu su kawo na. Kun ga kuma a wata hanya don a yau ƙarayen hanyoyi da aka yi Allah yawa da su.
Kasancewar hulɗar kasuwanci mai ƙarfi ne tsakanin ƙasashen ko hakan zai taimaka wa tattalin arziki habaka.
Insha Allah dan su ƴan Najeriya an ba sa zawa fi sabilillahi kasulma ta Magarya a wajen fannin bisashe ne a wajen fannin abinci ne da akwai matsala matsaloli ma kun san ita dahira menene gurinta da kayan asanga kenan in an kawo bisashe da yawa ƴan Najeriya suka zo suka saya da yawa kenan an samu duk abubuwan da ake saida a kasuwa kenan abubuwan sun hini daraja an samu alheri a cikin shi.
Ɗan kasuwa da direbobi su ne abin ya fi shafa ga abin da suke cewa.
Sunana Sani Sabi, ina saida shinkafa mai sikil spaghetti macaroni. Mun yi farin ciki sosai muna godiya ga Ubangiji da Allah ya nuna mana lokacin buɗe bodar wannan. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin da aka buɗe bodar. Allah ya maido mana harkokin kasuwa komi na kasuwa ya buɗe nazari da zarga mutane da kowa da kowa da yanda ake mu'amalloli da jama'a. Muna fatan Allah Ubangiji ya maido mana wannan lokacin wannan.
Sunana Magaji Yahaya, ɗan sandika ne na hulɗar mota ta direbobi. Anya an buɗe kuma lafiya lau an buɗe. Muna shiga muna fita yanzu. Amma kuma matsalar mu da ta dame mu ta game da police na tankin. Saboda motocin mu nan an muka tashi muka je mu passenger da yake cikin mota sun hana shi sa motar ganin wurin mu musamman hidisa babu da su. Kuma matsala ta boda kawai ta kare.
Muhammad Sani Yusuf, na je babura na dawo. Jiya da dare na je babu mutum na dawo ba wata matsala lafiya. Komai lafiya lau. Ba wanda ya ce mun bai me yasa ka zo ba wanda ya ga mun haka. Na je na dawo lafiya. Allah da akwai ci gaba.
Su ma dai sauran jama'a na ganin za su ji dadin tafiyar da hulɗar zumunci da zamantakewa tare da makotansu.
Ahmadu Talasudi, muna farin ciki mun samu sauki 100% kuma ana zaman lafiya alhamdulillah muna. Lalle an bude boda. Mun shiga mun fita. Ni da kaina na shiga na fito kuma ga mutane suna shige da fice. Alhamdulillah. Ai motoci suna fitewa. Alhamdulillah. Ko yanzu ma ga wata mota na ta fice. Halin da muka shiga sai wanda ya gani saboda albarka da yaran nan kadai da kake ci kadai ya ishe ka yi.
Alhaji Muhammadu Kananda. To gora an samu umarni daga sama an bude. Dan koyo da safin mota ta fahimsa ana gore. Tashi da kuma mashi gire shi ma matsala a goma gire shi
sunana Awul Abdulrashid dan nan garin dashi ne a zaina zaira na fito yanzu haka gaba bar nake insha Allah ba matsala komai gaskiya alhamdulillah
tamara bari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a jihar Bauchi an karfafa mutane gwiwa na kafa kungiyoyi don cin gajiyar ayyukan hukumar inshora ta lafiya wato NHIS daga garin da Bauchi da rahoton Abdulwahab Muhammad
an dai kaddamar da shirin tallafin samun da ayyukan lafiya na kasashe da arewacin jihar Bauchi ne a garin Azare za a gudanar da shi a masarautun Katagun Miso da kuma jama'are domin aiwatarwa a kananan hukumomin da ke shiryar al'ummomin yankin za su biya naira 300,000 domin amfana daga shirin na tsawon shekara guda manajan wada kan al'ummar Alhaji Sani Garba Abba ya fayyace muhimmancin ayyukan lafiya na kasa ga al'umma
kiwon lafiya da ake wa al'umma, saboda in babu lafiya a kowace ƙasa to babu ci gaba, babu kuma samun abubuwan more rayuwa. Akan wannan shimfiɗan ne kuma take da manufofi guda goma, wanda ɗaya daga cikin su ne a tabbatar cewa kowa ya samu hanyar samun ingantaccen kiwon lafiya. Sai an samu wanda ya biya. In baka samu wanda ya biya ba, bai da lafiya. Kowa ya san cewa jinya abu ne wanda ba wanda zai ce gobe rana za ka iya samun jinya. Ƙasashen da suka ci gaba, Germany, Ingila, America, Belgium, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Kuwait, Libya, Sudan, duk suna da wannan shirye-shirye. Don me? Saboda idan kana da ingantaccen tsari na kiwon lafiya, to baka da fargaba na komai zai iya samun ka. Daga zarar kiwo ta same ka, abin da kake buƙata shine ka ɗau katin ka gaji asibitin da aka maka rijista kai. Yadda wannan tsarin shine yake ba kowa dama ya je ya samu amfan da zai amfana, ya ga cewa kuma ba shi da fargaba, ba shi da tsoro, ballanta na kashe kuɗi daga aljihu saboda yin wannan. Gwamnatin tarayya ta fito da tsare-tsare daban-daban. Akwai na ma'aikatan gwamnatin tarayya, akwai na makarantu masu zaman kansu, akwai na makarantun gaba da secondary school, sannan sai kuma shiri da aka yi na su al'umomi da su kungiyoyi daban-daban.
Shugaban kungiyar Andiwa mai kula da shirin tallafin ayyukan lafiya a shirin arewacin Bauchi, Dr. Audrey Dogo, tsohon babban sakataren hukumar NHIS, wanda mataimakin shugaban kungiyar Andiwa Community Alhaji Ali Musa ya wakilta, ya bayyana alfanun da ke akwai na yin rijistan.
Kananan cututtuka ne wannan 3,000 ta kwabarin ɗinsu, amma muka rufe idanu har harkar haƙori, harkar operation, harkar miyar dummuna, saboda mun tarewa asibitin cewa al'umma su ɗanɗana wannan daɗin abu, amma za su maka tiyata mu biya kuma su bada magani. Saboda haka in dai ba abin ne yawa ba, gaskiya haka muke haƙura abin da aka samu a karɓa. A ƙa'idar shi ne duk wanda ka masa rijista da sunansa da hotonsa, asibiti suna da hotonsa, hatta office ɗin NHIS suna da hoto. In ka je asibiti ka ce daga family kaza kake, ga sunana kaza da ID card din kaza, dauko file ɗinka a duba a ganka.
A jawabinsa, a madadin masarautun da za su amfana daga shirin samar da tallafin ayyukan lafiya, Shamakin Katagun Professor Dauda Bagari ya bayyana irin muhimmancin shirin wa al'umma.
Kwazo da kike ji jihadi ne ake yi, yana farin ciki, yana kuma fata kan cewa abin zai ci gaba, amfanin sa ya tafi haka. Ina fata da farin ciki da yaba shiga mai mataba sarkin Katako cikin wannan alwari da shi da sarkin Musa. Ina muku albarka, Allah kuma ya sa a ci gaba da taron nan.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a shafa, murya Amurka ake sauraro. Ga kuma Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni, Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli, za mu yi duba ne a game da taron One Planet wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira, wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani. Taron da ya samu halarcin ƙasashe sama da 50 ciki har da Najeriya da wasu ƙasashe daga nahiyar Afirka. Mun karɓi baƙuncin Farfesa Adamu Idris Danko, masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ya mana fashin baki a game da shirin 30-30 initiative da aka aza a wurin wannan taron. Shin me ake nufi da 30-30 initiative?
Batun 30-30 initiative wani sabon raji ne da aka fito da shi a duniya, yadda kasashen duniya suka yi magana akan yadda za a kare muhalli. Ana ganin cewa nan da shekara 5, wato shekarar 2030, ana so ya zama cewa shekara 2030 shine wannan 30-30 initiative din. Kuma kasashen duniya da manya da kanana, irin kasashe kamar France, irin Ingila, suka hadu da mutanen Japan da kuma sauran kasashe irin namu na Afrika. Naga manyan kasashe a Afrika su ne kamar irin su Kenya, su Mozambique, su ma duk sun shiga cikin wannan raji, wanda ana ganin cewa taro da za a yi na gaba na duniya akan kare muhalli, da zama cewa duniya ta karɓi wannan matsaya na cewa a da gaba ɗaya a kare muhalli na duniya. Duka abin da zai kare muhalli, yadda za mu kare tuddai da kuma ruwa, ya hada kogi, ce kuna na duniya da zauna an kare ko da kashi 30 daga cikin 100 ne na waɗannan wurare.
Umar Sale Anka, ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya, ya yi ƙarin haske a game da jawabin shugaban Majalisar Ɗinkin Duniyar Antonio Guterres, wanda ya ce wajibi ne al'ummar duniya ta kuduri aniyar daidaita al'amuranta da muhalli, musamman idan aka yi la'akari da irin halin da halittu da tsirrai suke ciki a duniyar. Mun shiga wannan sabuwar shekara ta 2021 da kafar dama, bisa la'akari da yadda shugabannin kasashen duniyar suka nuna damuwa da taɓarɓarewar yanayi da muhalli domin neman mafita.
Ana ganin fahimtar ce ta ɗan adam duka abin da ya shafi tsirrai da duka mirai a dabbobi, ƙananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka, su ne suke ba wa wannan muhalli na duniya kamar yanzu ka ce al'amari na kamar
zamu yi sallama da ku a yau, sai kuma makon gobe mu dora daga inda muka tsaya idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa kuni lafiya, ma'assalama.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga kasar Kamaru.
Ne da jaridar Leju da kasar da hunye Kamaru, an daga namu ta mana cewar hukumomin kwallon kafan kasar da hunye Kamaru yanzu dai sun shiga wani rudani kasancewar sun ga kotun DAS waɗanda suke bibiyan al'amuran kwallon kafa suka dakatar da shugabannin gudanarwa na Afrikafo a Saidu Bamonjoya, amma kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce ta amince dakatarwar, sai dai shugabanni ne za su gaba da gudanar da harkokin wannan kungiyar har sai an zaɓi sababbin shugabanni. Ya shiga gaba da tafiyar da kungiyar. Sai kuma jaridar Kalara ta kasar Kamaru an da ita kuma ta rawaito mana cewar yanzu dai manyan alƙalan kotun koli na kasar jamhuriyar Kamaru masu danko waɗanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar Tuaniti sun fara miƙa takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar, sai dai har yanzu gwamnati bata cike gurabansu ba. Jaridar Rim Labour kuma ta ce bangaren ilimin kasar jamhuriyar Kamaru na ilimi mai zurfi yanzu da yana cikin wani yanayi na rashin tabbas domin irin yadda ake samun matsalolin cin hanci da karɓar rashawa dangane da bawa dalibai matsayin da ba su da shi a bangaren karatunsu. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai ta makara jami'an tsaro a bangaren yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru musamman a garin Lumbe domin kare rayuwar al'umma. Kasancewar garin ya karbi bakuncin masu taka leda ne na nahiyar Afirka. Yanzu dai al'umman birnin suna cikin zaman daddare kasancewar yan aware sun ba da kashe din za su ci gaba da kai harare a wannan bangaren musamman kan bakin da suka zo taka leda a garuruwan nasu sun shedawa gwamnatin kasar Kamaru cewar su fa ba su yadda a gudanar da waɗannan wasannin a bangaren nasu na yan aware ba. Jaridar Ekomaten kuma ta gurmuta mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru Eneo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa waɗansu yan kasuwa na kasar Faransa su cigaba da tafiyar da wannan kamfanin. Amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da katsewar wutar lantarki a kowane lokaci, abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy an ce ministan tamada karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Dodo Ndoki ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta Kamaru bata bawa kowace kasa kontragin aikin hako ma'adanai a karkashin kasar ta ba tunda tsohon kontragin ya kare da sauran kasashen duniya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci ya yi na shirin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da Joseph Robinet Biden Jr. a matsayin shugaban Amurka na cikin 46. Da zaran an rantsar da shi zai cika shekaru 78 da kwanaki 61 a duniya, kuma shugaba mafi yawan shekaru ya zuwa yanzu. Mataimakiyar da shugaban zai yi aiki tare da ita Kamala Harris za ta zama mace ta farko da ta rike wannan makamin, kuma bakar fatar Amurka ta farko mai zuriya a Asiya ta kudu. Ko shakka babu, bukin rantsar da shugaba na cikin 46 za a ga abubuwa da ba a saba gani ba. Kamar yadda al'ada ta tanada, ana rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa ne a bangaren yammacin ginin majalisar dokoki ta Capitol, bangaren da ke huskantar gandun taron kasa na National Mall mai yawan haki. Kamar yadda aka saba gani tun daga shekara 1981, ana shirya wurin zaman manyan baki da 'yan majalisa ne a kan matattakalar ginin. Amma kamar yadda aka saba, raba tikitin halartar taron 200,000 ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai su kuma su raba wa mutanen mazaɓarsu. Saboda COVID-19, kowane ɗan majalisa ƙwayar tikiti guda kaɗai ya samu bancin nashi. Mutanen da za a ba su daman kai ga harabar ginin majalisar ba za su haura 300,000 ba. A baya, kimanin mutum miliyan 1,800,000 suke zuwa kallo, kana suna shirya bukukuwa su kuma shaida shugabannin da za su hau mulki a filin taron na ƙasa. Amma hakan ba zai yiwu ba a wannan shekara. Da zarar an kammala rantsar da shugabannin, kimanin kashi 80% na bukukuwan da aka saba yi za a gudanar ne ta yanar gizo da kuma ta talbijin, amma ba za a halarci bukin da ke tattaro sama da mutum miliyan 1 da 'yan kai kamar yadda aka saba yi. Bukukuwan sun hada ne da faretin jami'an tsaro da kuma wasannin sojan sama, wata al'ada da ke tabbatar da mika mulki cikin lumana, inda shugaba mai shiga ofishi ke binciken jami'an soji da suka yi faretin. Wannan na nuna babban aiki da shugaban kasa zai yi na kare lafiyar Amurkawa, ko da daga barazanar kasashen waje ko 'yan tawayen cikin gida ko kuma COVID-19. A cikin daukar rantsuwar, shugaban kasa zai tabbatar da biyayyarsa ga kundin tsarin mulkin Amurka, ko da me yafi kauna, biyayyen jam'iyya ko kuma imani ga wani addini. Shugaban zai fi ko za ta fi ba da muhimmanci ga waɗannan dokokin ƙasa. Da zarar an rantsar da shi ko ita, ya zama shugaban dukkan Amurkawa ko da a ina suke, ba tare da la'akari da wanda suka jefa kuri'a ba ko kuma sun amince da manufofinsa. Daga bukin ɗaukar rantsuwar, shugaban zai riko da takin ƙasa na harshen Latin, I pluribus unum, wato ɗaya a cikin dubbai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka zo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruku Musa da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.